Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da kasancewa a cikin wannan shiri na hangen dala, shirin da kan yi duba kan al'amuran da suka shafi siyasa, sannan kuma shirin kan ba da dama ga 'yan siyasa domin su tofa albarkacin baki ƙarƙashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Sunana Muzammil Ibrahim ya kasa da zan jayar gamar wannan shiri, wanda tare da ni akwai abokan aiki
Ahmad Rabiu Ja'en,
sai kuma
Abdulkadir Yusuf Gwarzo.
Cikin izinin Allah da sune shirin zai zo gare ku. Abdulkadir, da fatan an sha ruwa lafiya.
Alhamdulillah, muna gode ma Allah mun sha ruwa lafiya.
Ja'in ya gare ne.
Wallahi alhamdulillah, yau dai an shiga next level.
Ta gwamnati?
Eh, an shiga next level.
Shi ma azumi an kusa shiga next level, tunda sallah za a tafi.
Kware da gaske tace namu next level din ba.
Maya, ka gargare da telanka ko lafiya ko kure?
To ai ni ka san tun kafin wannan lokacin ni ba a ka irin wannan lokacin a ce ban gama din kuna na ba.
Abun ka da tajirai Ja'in, kaga mutumin har ya gama ba.
Eh, shi har ma ya ma gama din kunan.
Abun ka da tajiri.
Ba ma dinki ba din kuna.
Abun ka da tajiri.
To ai ka san aje ane maka je ka dawo din nan babu dadi, ka saka rai.
Amma ba ka san shi Ja'in fa duka bi ne fa ya hawo kansa.
Kamar ya kenan.
A'a, iyanan na daya.
A'a, kafa daman tun da ka tso
kana. A'a, ni ne na san in aka ce mutun zai dinki, ya ka san duk aka ce duka biyu, ai da nasa ne da.
Da nawa da nawa mana.
To a yau da naka da naka.
Gaba da aka ce dai da na madam.
Ka san a kai kuma ba kai kana. Ka san yau kana fa biki ake tai a cike take makil ana ta abubuwa.
Ba Kano kadai ba, ma Najeriya gabaki daya ne aka yi rantsuwa.
Kana nufin an rantsar da shugaban kasa Muhammadu Buhari a karo na biyu a matsayin sa na shugaban kasa da zai saki jan raga makasan nan a shekara hudu. Bayan rantsar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana kadarorinsa kamar yadda dokar kasa ta tanada cewa duk wanda yake rike da makami na gwamnati to kafin ya rike wannan makami ya kamata ya bayyana kadarorinsa. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce zuwa yanzu bayan ya gama mulki na shekara hudu abin da yake alalitarsa naira miliyan 30 ne kacal. Bayan miliyan 30 kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa yana da gidaje guda 5 a wanda daga cikinsu ma an ce akwai wanda ma filaye ne ba karasa ginin su ba, sannan yana da shanu guda 270 kuma asusun da yake ajiya shine Union Bank, asusun sa guda 1 account ɗinsa guda 1 din Najeriya. Wayannan sune dukiyoyi da kadarori da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana yana da su naira miliyan 30, gidaje guda 5 da kuma shanu guda 270 su kenan kacal.
To ka san dama ai kamar yadda dokar kasa ta yi tanadi, dukkan wanda zai hau kan kujerar mulki musamman shugaban kasa ko gwamna da dai sauran wasu mukamin siyasa dole sai ya bayyana nawa ya ajiye, me yake da shi.
An ce a nan Kano ma gwamna Ganduje ya bayyana kadarorinsa, ko da dai bamu samu bayanan cikakkun adadin kuɗaɗen nasa ba, amma dai naji ana ta faɗin cewa ya riga ya bayyana. Abdulkadir,
kana so ka ce mana lokacin bayan rantsar da shi da aka yi akwai kuma alƙawura da ya ce zai ɗaukan al'ummar jihar Kano?
Gaskiya ne. To bayan alƙawura, kafin mu je gare su, na tabbata kun naɗi muryarsa. Ka san a wannan rana ko zuwa jiya haka ya sake naɗa sakataren gwamnati Alhaji Usman Alhaji a matsayin wanda zai sake tafiya da shi a karo na biyu, sai kuma babban akanta ko kuma akanta janar wato Shehu Ma'azu a matsayin babban akanta wanda shi ma za a tafi da shi. Kuma wannan sanarwa ta fito ne daga bakin Abba Anwar, sakataren yaɗa labaran gwamna Abdullahi Umar Ganduje.
Dama ai a irin wannan lokacin ka san kowane mai mulki yana zabar waɗanda zai ci gaba da su ko kuma waɗanda zai sabunta.
To a nan gabaki ɗaya dai sai dai mu ce Allah ya taya su riko, kuma Allah ya sa kurakuran da aka yi a baya a gyara kuma dora akan ci gaban demokradiyya da ake kokarin samurwa ƙasa.
Gwamna Ganduje ya yi jawabai a lokacin da ake rantsar da shi a wannan rana, musamman ma ya faɗi da gwamnatin sa za ta yi wasu ayyuka. Ja'in, ai na ji ka saurara ko?
Eh, na farko yake cewa ya yafewa al'ummar jihar Kano. Sannan kuma bangaren ilimi za a yi ilimi kyauta musamman ilimin primary.
Amma ya yafe al'ummar Kano, shi ya nema a yafe masa? Ka san tunda cuɗanin cuɗe ka ne an yi rayuwa iri-iri.
To jawabinsa dai shi ne zai tabbatar da haka. Sannan kuma ya ce bangaren lafiyar mata ma akwai wani sabon asibiti na ciwon kansa na mata kenan. Ya ce ya lura mata ne suke yawan mutuwa sakamakon wannan ciwo, na haka yanzu an bullo da lafiyarsu.
Ka san Abdulkadir, wajen bayar da ilimin nan kyauta yana da matukar muhimmanci, kuma ya ce bayan an bayar ilimin kyauta kuma ya zama dole sai ka kai ɗanka.
To kaga musamman a karkara iyayenmu ba sa son tilasta ma yaransu su je makaranta, kaga wannan abin gaskiya zai kara inganta ilimin.
Kuma ka san an zo wata gaba da a duniya yanzu, in ba ka da ilimi ba za ka taɓa ci gaba ba.
Ba ma a yi da kai kwata-kwata ma, ilimin shine garkuwar dan adam.
Wannan rantsuwa ta yau ita ma Allah ya sa in gama lafiya. Yanzu dai zaɓe an riga. Abinda muka sa a gabanmu yanzu shine aiki, 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 aiki. A wannan aiki za mu ɗauki al'umma da ɓangare daban-daban domin mu tabbatar cewa kowa mun sahi cikin wannan mulki. Kuma ina tabbatar muku cewa wannan zaɓe da aka yi zaɓe ne mun yafe wa kowa da kowa. Kowa da kowa namu ne. Duk aiki da za mu yi shi ne saboda kowa ne, kuma ya kamata in yi aiki domin al'amura su samu gajiyarsa. A ɓangaren ilimi, ina shaida muku cewa ilimin primary school da ilimin secondary school ya zama kyauta, kuma ya zama dole a jihar Kano. Sannan kuma mun fito da sabon tsari yanzu, ilimin ƴaƴanku kuma na ƙasarsu za su yi ilimi ba tare da sun biya kokobo ba, tun daga sakandare, tun daga firamare har sakandare har zuwa yunibasiti. Sannan kuma muna tabbatar maku cewa za mu ba ilimi martaba. A ɓangaren kiwon lafiya ba sai na mamaita ba irin ɗimbin ci gaba da aka samu, amma kuma wannan ƙarni da za mu shiga yanzu akwai wani abu da muka hango sakamakon bincike da muka yi. Mun lura cewa dubbannin mutane musamman mata suna mutuwa a sakamakon ciwon kansa. Domin mu shawo kan wannan al'amari, a wannan mulki da za mu shiga za mu gina sabon asibiti domin maganin ciwon kansa a jihar Kano. Wannan sabon asibiti na je kasashen waje na ga irinsa, kuma na gaya wa ma'aikatan kiwon lafiya wannan asibiti zai kasance ya fi kowane asibitin kansa a cikin faɗin Najeriya. A yanzu haka mun ba da kwangila ta yin wannan gini na biliyan 2,400,000. Sannan kuma nan gaba kaɗan za mu sayo na'urori wanda za a kafa idan an kammala wannan aiki.
To kaji gwamna Abdullahi Umar Ganduje waɗannan alƙawurruka da aka yi, jan ina ga ai kalaman nasa ba su ƙare ba, yayi kalamai da yawa bayan yayi da Turanci kuma yayi da harshen Hausa.
Akwai kuma batun ruwan sha da kuma bunƙasa harkokin noma. Akwai yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi, inda ya ce a yanzu fa an inganta wannan makarantar da take kula da irin wannan ɓangaren. Sannan kuma yanzu ma an ma gina ɓangaren mata.
Wajen kuma ba da ruwan sha mun samu ƙawance da gwamnatin Faransa wanda za su ba mu kuɗi miliyan na euro 64.5 domin mu ƙara matatan ruwa a jihar Kano, domin mu ƙara fayif-fayif, mu canja tsofaffin fayif-fayif domin birnin Kano, birni da kewaye su samu ƙarin ruwan sha. Sannan kuma matatunmu na ruwa na local government za a ƙara musu ƙarfi saboda a samu ruwan sha a duka garuruwanmu na karkara. Sannan kuma a ɓangaren aikin gona ku dai shaida ne, yanzu taki a jihar Kano ba sabon labari ba ne. Za mu ƙara inganta ƙarfin wannan kamfani na Kasko. Sannan kuma manoma masu noma alkama, masu noma shinkafa, masu noma tumaturi, masu noma auduga, masu noma gyaɗa, za mu ba su ƙwarin gwiwa da taimakawar banki, babban banki na Najeriya, domin su ƙara noma ko tattalin arzikinmu ya ƙaru. Sannan kuma wajen yaƙi da shan ƙwayoyi, mun tabbata muku cewa a jihar Kano mun ɗau wannan yaƙi da muhimmanci ƙwarai da gaske. A babban makarantarmu wacce ake kai masu shan ƙwaya, a tabbata an warkar da su, a koya musu sana'a, a ba su jari. Yanzu mun inganta wannan makaranta har mun ƙara ɓangaren mata. Sannan kuma domin mu ɗauki wannan aiki da muhimmanci, za mu yi hukuma wacce za ta kula da shan ƙwaya da hana saida ƙwaya wacce aka hana, da kuma tabbata cewa matasanmu da mata sun shiga cikin wannan hali. Sannan kuma akwai maganar na ƙasassu su ku na kasar su ina yi maku albishir gwamnatin jihar kan ta sa hannu akan doka wacce za ta kare martabarku wacce za ta kare mutuncinku kuma domin mu tabbatar da lafiyarku za mu kafa hukuma ta musamman domin a koya muku sana'a ku samu aikin yi kuma ku yi rayuwa kamar yadda kowa yake gudanar da rayuwarsa mun dauki harkar tsaro da muhimmanci kwarai da gaske muna tabbatar muku cewa jami'an tsaro a jihar Kano za mu kara musu karfi za mu sai musu motoci za mu sai wurori kuma a headquarter police ta jihar Kano muna gina katafariyar headquarter mai television wacce za ta dinga gani abin da yake faruwa a jihar Kano a lokaci guda daya wannan headquarter za mu sa mata na'urori daban-daban wanda za su taimaka wa jami'an tsaro wajen kama marasa gaskiya
to Muzamil Kaji mai girma gwamnatin jihar Kano kenan Dr. Abdullahi Umar Ganduje a jawabin da ya bayan rantsar da shi da aka yi a yau
to sai dai ka san a wannan gaba akwai Honorable Yusuf Babangida Dawo dan majalisar jiha ne mai wakiltar karamar hukumar Gwale kuma mai jahula akan sa dan kwankwasiya ne ya ce to wannan rantsuwa dai an yi ta amma ya zama dole a jajanta al'ummar jihar Kano
dole ne a wannan rana ta 29 ga watan Mai shekara ta 2019 in ta al'ummar jihar Kano jajan abin da ya same su domin dukkanin al'ummar jihar Kano yan kishin jihar Kano a yau ce ranar da suka shirya rantsar da Abba Kabir Yusuf a matsayin zababban gwamnatin jihar Kano amma saboda wakaciwa tashi da aka yi mana ga abin da ya faru saboda haka ina ƙara ba al'ummar jihar Kano hakuri kuma ina tabbatar musu da cewa su kwantar da hankalinsu shi kansa gwamnan da aka rantsar ya sani cewa kwanakinsa a gadan mulkin nan ba za su wuce wata uku ba domin ku duba ku ga famanin sakatarori da ya nada ya ce musu ya nada su ne nadin wucin gadi na tsahon wata uku domin ya yi imanin ba zai wuce wata uku akan wannan karagan mulki ba shi yasa ya ba su dama ta wata uku kacal dan haka nake tabbatar da al'umma cewa a ƙara hakuri a kuma ci gaba da addu'o'in cewa Allah ya tabbatar mana da nasara a koti da muke ciki domin ga kotuna nan mun ga suna aikin su babu kama hannun yaro abinda aka yi na jihar Zamfara insha Allah mu ma za a yi mana shi a jihar Kano a bawa al'ummar jihar Kano muradin su
hanya ba za ku bari kotun ta yi hukunci ba har za ku fara tabbatar da cewa nan da wata uku
ai ba ni ne na tabbatar da wata uku ba mai girma gwamna shi ya tabbatar da wata uku domin shi ya ce ya nadar da ya rantsar da famanin sakatarori wucin gadi wata uku
ba za ku a matsayin ku na jagorori a wannan jaha ba za ku ba wa al'ummar jihar Kano ku taya su murna ba ganin hukuncin da Allah ya yi na cewa ya tabbatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine gwamnan karo na biyu
to ai hukuncin Allah mun gan shi tun ranar 9 ga watan 3 ta shekara ta 2019 inda aka yi zabe a jihar Kano zabe na gaskiya da gaskiya Abba Kabir Yusuf yake akan gaba amma wannan abu da aka yi na daga baya ai kowa ya sani wannan wata murda ce da kullakulla da aka yi wa al'ummar jihar Kano dan a tauye musu haƙin su amma ni inda nake godewa Allah Allah baya bacci shine ga gwamna nan da bakin sa ya tabbatar da duniya cewa wa'adin sa na mulki bai wuce wata uku ba domin ya fara yin nada na daina ba su wata uku
Honorable Yusuf Babangida Dawo kenan na jam'iyyar PDP Kwankwasiya daga karamar hukumar Gwale
kuma dan majalisa ba mai hawa na biyu ko na uku ne ma to sai dai ka san a wannan gaba da ake ta rantsar da shugabanni babban abin da yake jan hankali shine shugabannin me za su yi wa 'yan Najeriya musamman ma a mataki na tarayya da ake ganin shugaban kasa Muhammadu Buhari wasu suna cewa shekaru hudu ba za su ishe shi gyara kasar nan ba to an ce yanzu dai ga shekara 8 din gyara mu gani
to abin da za mu jira mu gani shine lokaci
ka san akwai batu na cin bashi da Najeriya ta yi akwai Malam Abdulsalam Muhammad Kano ko a Jami'in mun fara ya soko shi ya fara bayani ko
malami a kolejin ilimi ta Sa'adat Trimu da kenan Kano kenan
to wannan karin me zai karasa dora mana
yana magana akan amfanin cin bashi ga kasa amma fa idan za a yi aiki
akwai hikima a ciki na farko dai abin da yake da muhimmanci Malam Muzammil shine shi bashi in ka dauki bashi a sunan bashi shi bashi ba matsala bane in har ka ci bashin da bai fi karfin aljihunka ba kuma wannan bashin kai tasrifi da shi a inda bashin zai iya biyan bashin sai ka ciyo bashi ka zuba a masana'anta kaga masana'antan nan za ta ba mutane aikin yi za a samu haraji za ka iya amfani da wannan ribar ka biya bashin kaga ya a duniya America tafi kowa bashi amma tafi kowa ci gaba Najeriya Lagos tafi kowa bashi amma ga tafi kowa ci gaba yanzu yanzu in ka dauki talauci a Lagos kaso 8 ne da dugo 8 a Kano fa ya kai kimanin kaso 70 ba a magana irin eh cikin 100 ya kai kimanin kaso 70 a Kano saboda haka Malam Muzammil mu gane cewa shi cin bashi ba matsala bane in ka ci bashin bisa ka'ida
shi muka kalli bashin da gwamnatin shugaba Buhari ta ci wani a ina ka kashe su da za iya cewa zai iya biyan kansa bashin ko ba zai biya ba
to gaskiya ba su sukan da Najeriya take ci babban matsalan mu ba su suka ne da ake cin su ba su da alaka da numfasawa tattalin arzikin kasa domin in ka kalla ai bashin da ake ci ciwo ake yi a zuba a kasafin kuɗi to shi kuma wannan kasafin kuɗin in ka dauki shugaban kasa da ƴan majalisu da makamantansu zaka ga iya waɗannan ƴan tsirarin mutanen da basu kai kaso 1 ba a cikin mu miliyan 200 kaso 30 suke diba kaso 30 na lalitan Najeriya a wajen su yake tafiya kuma in ka kalli shi kasafin kuɗin gaba ɗaya zaka ga kimanin kaso 60 ko 65 yana tafiya ne akan abin da muke cewa current expenditure gudanar da gwamnati kaga sai ka ce ba su sukan in ka kalla banda Najeriya ce kasa ce a duniya ake cin bashi a biya albashi da shi ka ci bashi sai a Najeriya
wancan bashi shi ma an biya albashi da shi
eh ana cin bashi kaga an biya an ci bashi an biya albashi
dan albashi su kashe kudin gwamnati kuma da nauyi akan ta
ka gani ba kuma ko kalle cewa an ci bashi an zo an biya ƴan majalisu kudade ko yanzu kaga kwanan nan idan watan June yazo za a dauki naira biliyan 4 da miliyan 600 da 1,800 za a ba ƴan majalisu kowanne in ka kalla a cikin wannan kudin akalla kana da kimanin kudi na abin da ya shafi furniture kujerin gida da zaka siya za a baka miliyan 5 har da 1,900 kudin haya gida da zaka je zaka kama za a baka miliyan 3 da 1,900 sannan kuma za a baka bashin kudin siyan mota in kai dan majalisa ne kana da kimanin miliyan 7 da 1,900 in kai sanata ne za a baka kimanin miliyan 8 da 1,900 so kaga idan ka kalla basu sukan da ya kamata Najeriya ta ci bashi ne da ya kamata a ciwo a zuba a wajen noma kaga in ka kalli matasa za su samu aikin yi gwamnati za ki samu haraji bashi ne da ya kamata ka karbo ka bunƙasa harkar ilimi kamar yadda ƙasashen duniya suka ci gaba ta hanyar gina ilimi da samawa al'umma su abubuwan yi
Malam Abdulsalam Muhammad Kani kenan malami a kolejin Sa'ada Tirimu da kenan Kano
to Allah ya kyauta to ka san dama haka demokradiya take kafin a kafa gwamnati a zo a fara cin demokradiya ta mun fara jin yadda tarihin ita kanta demokradiya da siyasa ta shigo jihar Kano daga bakin Dr. Maisara Nuhu Wali daga sashin koyar da al'amuran siyasa na Jami'ar Bayero wanda ya fara mana to ayo ma ya dora
lokacin da sojoji suka yi karbi mulki kuma aka sake dawa jamhuriya ta biyu shi ma nan kusan wayannan jam'iyyu kamar su suka sake haifar da kansu da kansu saboda haka aka sake samun dama da aka yi jam'iyyu masu ra'ayi akwai PRP misali ta Malam Aminu Kano jam'iyyar ceton al'umma akwai NPN ta su akil lawyer da su shugaban kasa shagari ita kuma ta ra'ayin riƙau wanda yawancin su manyan ƴan boko ne da manyan attajirai da sarakuna suke ciki su ra'ayin su kenan akwai kuma wasu jam'iyyun da yawa to saboda haka ita jam'iyyu dama gaskiya mu ma a nan Kano ta yanda siyasar ta zo mana kenan kamar yadda ta zo Najeriya amma bari muka tsokaci guda daya duk wannan siyasar da ake yi ta demokradiya wato bambancin tamu da yanda turawa suke yin tasu shine maimakon ai aqida yanzu kuma sai abin ya lalace yanzu sai ta zama abin da ake kira wai kasuwar bukata tunda aka saki layin siyasa ta aqida ta ra'ayi wanda wannan ra'ayin shi ya sa mutun yi amma yanzu ya zama kasuwar bukata din da ka bukata ka za ta biya nan zaka ji shi yasa kake ganin mutun yana nan a wannan jam'iyya gobe sai tsallan badake sai koma wancan in ya ga bukatar sa bata biya ba sai ya tsallan badake sai koma wancan in ya ga bukatar sai kuma sake tsallan badake sai kawo wannan jami'i sai dawo wacce ya fara
idan na fuskanci mala zaka ce a baya can ba a samu irin waɗannan canje-canjen ko sauyin daga wannan shekara koma wancan shekara ko daga wannan jami'an koma wannan jami'an
ana samu amma nadiran ne mutane sun yi fushi an cutar da su a wata jami'a su koma wata amma ai bambancin cancanza da ake yanzu irin wacce ai ba irin bane saboda tunda siyasa ta kuma kaso bukata kuma kaso bukata nan duk akan magana duniya ce me za a samu to shine aka rusa siyasa ba ma nan Kano ba din Najeriya kusance gaskiya wannan shine rusa mana siyasa ba za a yi ta ra'ayi ba sai dai a yi ta bukata kowa bukatar sa za ta kai shi in ya gaba tafiya ba sai ya fita koma wata dan nabi kuma ka'idar da aka fito da ita ta wato ai siyasa bisa doren doka yanzu mun saki layi ta ci ba ta ci ba ta ci kowa in dai ba shi ba sai dai a baras to wannan ba karamin illa bane ga demokradiya shi yake kira zero sum game wato duk wanda ya debe ya diban karama hukaci ya kwashi gaba ki da ragowa jama'a ko kamar rabon kura ne ta raba rabo na nama da ta karkasa sunayenta wannan na kura ne wannan na burungu ne wannan na kowa ya dare da rabanki wannan kuma na warwaso ne sai hurr ta kwashi to demokradiya ta koma haka mun lalata ta kowa in dai ba shi ba zai yadda wani ya samu abu doren doka a ci zabe ba
Jayin Kaji Dr. Maisara Nuhu Wali kenan, malami a sashin kimiyyar siyasa ta Jami'ar Bayero.
Tunna ga bayan nan akwai siyasa Islamiyya go, ya kamata a musulantar da siyasa a nan jihar Kano.
Wanda Malam Ibrahim Khalil kenan yake mana jawabi akan ta.
Ka san yana da fadin ilimi Malam Ibrahim Khalil, ko ina ka tabo shi musamman ma abin da ya shafi tarihi, ya san yadda abubuwa suka taho da yadda wannan ya shiga wannan abin da ya faru duk gashi nan duk zai iya baka labari.
Yana yi mana bayani ne akan ci gaban yadda ake neman mulki a musulunci.
Wane ya cancanta a jami'a kaza? Wani kuma ya fi cancanta a jami'ar kaza? To idan ya zama wannan ya cancanta, wannan ya fi cancanta, dan an dauki wanda ya cancanta an bar wanda ya fi cancanta, wannan babu laifi. Amma idan ya zama wani bai cancanta ba, bai kuma dace ba, kuma wani shi ya cancanta kuma shi ya dace, aka ki dauka wanda ya dace ya cancanta, aka dauki wanda bai dace bai cancanta ba, wannan an yi zalunci kuma an yi haƙinci. Amma idan ya zama cewa kai ka san ka dace ka cancanta, amma ga wanda ya fi ka dacewa da cancanta, wannan ba dole bane ka saka masa. Amma idan kai ka san baka dace ba, baka cancanta ba, to kaga wannan bai taso ba. To amma akan ma a siyasa, daman a siyasa akwai haƙinci, akwai rashawa, akwai cin hanci wajen tsaya ba takara. Amma yanzu ya fi muni, saboda yanzu kaga babu jam'iyya. Dalilin da yasa babu jam'iyya, saboda ma'anar jam'iyya an ka karanta a tsarin masana siyasa shine masu ra'ayi iri ɗaya su haɗu don cimma wata manufa guda ɗaya, su kafa jam'iyya domin su tafi akan wannan manufa. To mu kuma a ƙasarmu yanzu babu, ya tafi kama da club na, za a cire shi club, CLUB club. Club dai wanda yake kawai daman tafiya ake yi a bisa tsarin son zuciya, ba dole sai manufa ta zama ɗaya ba, kawai dai a tafi kowa da bukatarsa wanda dai ya sa a yi ɗauka. To da haka jam'iyyu yanzu a ƙasarmu sun fi kama da club, saboda na farko dai babu jam'iyya, gwamna shi ne da jam'iyya, yanda yake so, sai yanda ya tsara, kuma sai wanda yake so zai tsaya takara, wanda ba sun saboda takara ba. Ko ka zama shugaban jam'iyya, ko ka zama sakataren jam'iyya, duk wani mukami za a baka na jam'iyya, na je kana yi ka ne, na farko baka za a yi, sannan na biyu kuma baka da iko, na uku kuma sai yanda ake so za ka yi. Haka kuma shi ma delegate, ba shi za a yi alfarma za a yi masa, ba shi ba magana cancanta ko dacewa, kuma sai yanda ake so zai yi, ko ba shi da ikon ya saba, in ya saba kuma sai ya ganye a kwallon abincinsa. To haka dan haka wannan tsari na siyasa irin na yanzu ba shi da alaka kwata-kwata da hakikan ma'ana ta siyasa ta duniya ko ta addini. Sannan kuma babu jam'iyya a ƙasarmu ta Najeriya, sai dai kawai ƙungiyar gwamnati ko kuma club na gwamnati, wanda suke zaɓi wanda take so, ta naɗa wanda take so da shuransu. Kuma kamar yadda masana suka tabbatar shi ne, ita siyasa kanta lokacin da kake campaign za ka yi duk farfaganda wadda ta dace, don musulunci ya yarda da farfaganda a bisa ƙa'idoji da shuransu, matuƙar babu sharri ba ƙage. Farfaganda shi ne ka yi ƙoƙari ka yi amfani da hikima da basira da za ka jawo hankalin wani don ya yarda da kai, don ya amince maka, amma ba tare da ka ci mutuncin wani ko ka ci zarafin wani ba. To idan ka yi dai wata farfaganda ko campaign ka samu matsayi, to daga ran da aka gama campaign aka ci zaɓe, aka rantsar da shi wanda ya ci, kaga kuskuren farko sai ka ji ana cewa zababban kaza, zababban kaza. Ana cewa mutum zababban kaza ne kafin a rantsar da shi. Daga ran da aka rantsar da shi ba za a sake cewa zababban kaza ba kuma. Kawai sai da ce kaza, shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko ɗan majalisa ne, daga ran da aka rantsar da shi kawai ɗan majalisa, gwamna, shugaban ƙasa.
To kaji shehin malami, Malam Ibrahim Khalil akrama kallah kuma honorable, ko kuma ce excellency, dan yayi takarar gwamna ko a jam'iyyar APC ko?
Amma shi yayi an ance malam ya siyasa zai ce, to fa siyasa har yanzu fa akwai ta, amma dai
ka san muna yarda da shi, yace da ya zama gwamnan Kano ko mata da yara za su ji daɗi da matasa,
shi nan zai fi ba da fifiko kenan.
Ka san akwai hangen ta, mi kiya ce mai hangen nesa?
Eh to ai kuma in ka duba za ka ga in dai har matasa da yara aka inganta rayuwarsu, kusan za a ce an inganta rayuwar nan gaban.
To Allah ya kyauta, ina gani na baku da masu waro.
To jayin gashi dai yau dai an shiga next level.
Naga kaga kamata yayi kenan su kansu waɗanda aka rantsar sababbi, irin alƙawarurrukan da suka yi lokacin da suke yakin neman zaɓe kenan su cika su.
Su kuma al'umma su dinga bibiyar shin an yi wannan aikin ko kuma a'a, tunda akwai Freedom of Information Act,
wato dokar samun bayanai kenan daga hukumomi.
To ni dai na tafi na bakka da masu sauraro jayin.
To masu sauraro yadda ta kasance kenan a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. A madadin jagoran shirin Muzammil Ibrahim ya kasai, wanda kuma da shi ne muka gabatar da shirin, sai abokin aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo wanda shi ma muka gabatar da shirin tare, akwai kuma Khadija Rabiu Indabawa. Ahmad Rabiu Jain nake cewa da fatan za mu yi sahur lafiya.